ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك السادوة أولا مسلا شمي تارن البركة مسلا شنغ اللقا لكينا شكينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلانا ليتنم yau muna goma ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da goma ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, inda yau zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
الله سبحانه وتعالى يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الله يقول كغيا مسو من بيده ملكوت كل شيء وَنَنِي مُلْكٍ كُوْمَ يَكِ أَهَنَّنْسَ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ شِنَ يَكِ بَعْدَ كَارِيَا أَمَا بَعَ إِكَارِي وَنِدَكَ قَرِيشِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنْ هَرْكُنْ سَنِي سَيَقُولُونَ لِلَّهِ أَلَّا چِ زَاسُ چِي أَلَّانِي زَاسُ چِي نَأَلَّانِي تُقُلْ كَغَيَا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ تَيَا يَعْنِي أَكِي تَفِيَا دَحَنْكَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa wa kafirai hujjoji masu tabbatar da cewa shi kadai ne abun bauta, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Sannan hujjoji masu tabbatar da cewa bayan mutuwa akwai tashi, Allah zai sake tashin bayansa, halittunsa bayan sun mutu, domin ya musu hisabi, ya musu sakayya akan ayyukansu. Wanda suka kyautata ayyukansu, Allah ya musu kyakkyawan sakamako. Wanda kuma suka munana ayyukansu, su ga mummunan sakamako, wal'iyazu billah. Waɗannan hujjoji guda uku na ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk ya faɗe su a sigar tambaya. Qul man rabbus samawati qul man rabbul qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sai qul man rabbus samawati as-sab' ورب العرش العظيم سيقول من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه dukkanin su Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wadannan hujoji a siga ta tambaya, wanda ƙarshen kowace tambaya kuma Ubangiji subhanahu wataala yana fadar ansar da za su fada, tabbas duk za su ce waɗannan abubuwa duka mulkin Allah ne, tun daga mulkin ƙasa da abin da yake cikinta da sammai bakwai da al'arshi mai girma, sannan kuma da mulkin komai da komai, duk za su yarda cewa na Allah ne. To a ƙarshen kowace tambaya bayan Ubangiji subhanahu wataala ya bada ansa, yana yin dajiya da wata magana wadda za ta zama tarihi wannan magana da wannan tambaya ko wannan ansar da aka bayar. Na farko ya ce afala tazakkarun, na biyu kuma ya ce afala tattaqun, na uku kuma ya ce fa anna tusharun. To waɗannan ayoyi duka suna nuna mana cewa duka kafirai sun yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin sama da ƙasa. Babu wani daga cikin kafirai wanda ya daidaita Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwan da yake bauta, ya daidaita abin da yake haɗawa da Allah a zatin Ubangiji ko a aikinsa ko a sifarsa. Hatta majusawa as-sanawiyya waɗanda suke cewa alloli biyu ne, akwai Allahn haske akwai na duhu, Allahn haske shi ne ya halicci alheri, Allahn duhu kuma shi ne Allahn sharri. To ko su ba su daidaita cewa waɗannan alloli biyu da suke bautawa cewa daidai suke da Allah mahaliccin sammai da ƙasa ba. Hakanan ahlut tathlith waɗanda suke cewa Allah uku ne, ko su ba su yi da'awar cewa akwai wani mahaliccin sammai da ƙasa ba Allah ba. Haka nan waɗanda suke sabi'awa as-sabi'una waɗanda suke bautawa taurari, ko su ba su yi da'awar cewa akwai wani mahaliccin sammai da ƙasa ba Allah ba. Haka nan waɗanda suke bautawa gumaka da masu bautar kaburbura, dukkaninsu ba waɗanda suke da'awar cewa akwai wani mahaliccin sammai da ƙasa ba Allah ba. Don haka kafirai koda sun sha bamban a kalar shirkar da suke yi wa Allah, amma sun haɗu gaba ɗaya a kan cewa Allah shi kaɗai ne mahalicci. Shi ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu hujja da abin da kowa ya yarda da shi, shi ne kasancewar Ubangiji shi kaɗai ne mahalicci. To me ya sa bayan yarda da cewa Allah shi ne mahaliccin sammai da ƙasa, shi ne mai mulkin komai da komai, za ku ɗauki bauta ku miƙa ma wani ba Allah ba, ku riƙa bauta ma wani ba Allah ba, ku riƙa bauta ma wasu kuna cewa su za su cece ku a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, tare da cewa kun yarda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba yadda abokin tarayya a cikin rububiyya. To wanda ko yake shi ne Ubangiji mai cikakken iko, to ai shi ya cancanta a bautawa. To wanda ita ce hujjar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu a ƙarshen kowace hujja. Allah ya rufe da wata dajiya, afala tazakkarun, afala tattaqun, fa anna tusharun. Afala tazakkarun, ba za ku yi tunani ba, ba za ku ji tsoro, ba za ku kiyaye dokar Allah ba. Sannan fa anna tusharuna, ina yake tafiya da hankalinku? Wasu daga cikin malamai suka ce fuskar kawo wannan dajiya a ƙarshen kowace aya cikin ayoyin nan uku, ayar ta farko bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin cewa kafirai idan aka tambaye su wane ne ya halicci sama da ƙasa, ko wane ne ke da mulkin sammai, afwan, wane ne ke da mulkin ƙasa da abin da yake cikinta, to dukkaninsu za su tabbatar da cewa mahaliccin ƙasa da abin da yake cikinta da abin da yake kanta Allah ne. To idan suka tabbatar da wannan, sai a ce da su afala tazakkarun, to ba za ku yi tunani ba, tunda har kun tabbatar da cewa shi ne ya yi wannan halitta ta farko, ya yasa ba za ku yarda da cewa zai iya halitta ta biyu ba. Wa laqad alimtumun nash'atul ula, Allah ce falaula tazakkarun, tunda har kun yarda da cewa halittar farko shi ya yi ta, shi halicci ƙasa da abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya, to me yasa ba za ku yarda da cewa kuma shi ne zai sake halitta ya sake dawo da halitta bayan mutuwa ba. Sannan bayan Ubangiji Subhanahu wataala ya yi musabbaye su game da sammai guda bakwai da al'arshi mai girma, waɗanda su ne mafiya girman abin da ake gani na halittun Ubangiji Subhanahu wataala, suka yarda kuma cewa waɗannan duka mulkin Allah ne Subhanahu wataala. To idan kun yarda waɗannan abubuwa duka manya-manya da kuke gani a sammai har ma da al'arshi mai girma duka ƙarƙashin mulkin Allah suke, ta yaya ba za ku ji tsoron saba masa ba? Wanda yake da irin wannan ƙasaitaccen mulki, dan menene kuke da ƙarfin hali har da kuke iya saba masa? Shi yasa ce afala tattaqun, me yasa ba za ku yi taƙawa ba, ku guji saba wa Allah, ku tsaya ku bi dokar Allah Subhanahu wataala. Sannan a karo na uku bayan Allah Subhanahu wataala ya yi musu tambaya game da malakutu kulli shay, mallakar dukkan wani abu, komai da komai, ƙarami da babba, da wanda ake gani da wanda ba a gani, duka kuma sun yarda cewa mulkin su gaba ɗaya na Allah ne. To kaga abin ya girmama, kuma sannan shine yake ba da kariya ga wanda ya ga dama, kuma babu wani wanda ya isa ya kare wani idan Allah Subhanahu wataala ya nufi wani abu na cutar na cuta gare shi. In Allah ya nufe shi da uqubarsa, babu wanda zai iya kare shi. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah ya ce duk sanda Allah ya nufi wasu mutane da azaba, ai babu wanda zai iya tura wannan azabar ya dakatar da ita. To idan ya zanto har haka, wato Allah shine mai wannan sifa, kuma kun yarda da haka, amma kuma duk da haka ake yaudarar ku kuna sawa Allah kishiya, kuna ɗaukar sihofin Allah, kuna ba ma wani Allah, kuna bauta ga wani Allah, kuna yarda cewa wani Allah shi zai yi muku ba Allah ba, shi zai kare ku ba Allah ba? To kaga abin ya tsananta kenan, ya girmama, inda har kun yarda da cewa shi ne yake da mulkin komai da komai, ƙarƙashin tasarrufinsa yake, shi yake sarrafa shi yadda yake so, shi yake yin abin da ya ga dama, kuma ba wanda ya isa ya hana shi yin wani abu in ya so. Amma duk da haka kuma kuke ɗaukan bautar Allah ku ba wani Allah, to kaga abin ya wuce hankali, kuma ya nuna cewa ba ma kwa tare da hankalinku. Shi yasa ya ce fa anna tusharun, ina yake tafiya da hankalinku? Wato Allah Subhanahu wataala ya kwatanta su da waɗanda suka zanto ma sun rasa hankalinsu, har ma ba za su iya bambance abu mai kyau ba da wanda ba shi da kyau, ba za su iya bambance abin da zai amfane su ba da abin da zai cutar da su, saboda sun rasa hankali. Ubangiji ya tunatar da su wannan, tare da cewa sun yarda shi ne ya halicci Allah, ya halicci komai da komai, kowa da komai. To wannan shi ne hikimar Ubangiji Subhanahu wataala ya nanata waɗannan abubuwa a wannan dajiya sau uku a ƙarshen kowace aya. An yi amfani da kalmar as-sihr, domin as-sihr yana nufin tafiyar da hankalin mutum ya riƙa kallon abu ba yadda yake ba. An ce an masa sihiri, shikenan an tafiyar da hankalinsa, abubuwa zai riƙa ganin su ba daidai ba. Shi yasa ce fa anna tusharun, ina yake tafiyar da hankalinku, kuke zama kamar waɗanda aka yi wa sihiri, ba kwa iya bambance gaskiya da ƙarya, ba kwa iya bambance daidai da abin da ba daidai ba, ba za ku iya bambance abin da zai amfane ku ba da abin da ba zai amfane ku ba. Sannan sai Allah ya ce bal ataynahum bil haqqi, a'a ba haka bane, bal ba haka bane, waccan magana da suke faɗa in hadha illa asatirul awwali, wannan magana ba haka take ba. Maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu, Al-Qur'ani da yake karanta musu, da wa'azi da yake musu, da maganar da yake gaya musu ta cewa akwai ranar tashin alkiyama, akwai ranar ƙarshe, za a tashi za a musu hisabi, suke ganin cewa wannan tatsu ne ya ce ba gaskiya ba. Shine Allah ce bal abun ba haka yake ba, ataynahum bil haqqi, mun zo musu ne da gaskiya. Saboda haka abinda ake gaya musu din nan na cewa za a tashi su bayan sun mutu, ko kuma a'a Allah shi kadai ya cancanta abautawa, wannan gaskiya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to daga Allah ne. Shi yasa anan yace bal ataynahum bil haqqi, Allah ya nuna shi ya zo da ita da gaskiyar. saboda shine ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sako duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na addini koyarwa ce ta ubangijinsa kuma ubarni ne da hani daga ubangijinsa wa innahum lakathibuna kuma lalle su makaryata ne magana da suke cewa in hadha illa asatirul awwalin ƙarya ce kawai suke surfawa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da gaskiyar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada abinda alqur'ani ya zo da shi na tauhidi da tabbatar da kadaitar Allah subhanahu wataala da cancantar abauta masa kada abauta ba wani ba shi ba sannan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki da ba wa ba kana ma'ahu min ilah ba wani abun bauta tare da shi idan da kuwa haka ne la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abun bauta ya keɓanta da abinda ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin su yayi rinjaye akan sashi subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah gabarin abinda suke sifanta shi da shi bayan Allah subhanahu wataala ya gama kafa hujja akan kadaitakarsa da waɗancan hujjoji guda bakwai da suka gabata ya tabbatar da cewa lalle shi kadai ne ya cancanci a bauta masa kuma shi ne yake da cikakken iko yake da cikakkiyar kudura yana iya dawo da halitta bayan mutuwarsu bayan ya tabbatar da wannan sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya kafa hujja akan kore masa ababen tarayya tunda shi kadai ne Allah kuma hujjoji ne sun tabbatar da wannan cewa shi kadai ne abin bauta to ba zai yiwu ba kuma a ce yana da ababen tarayya a sama ko a ƙasa Allah ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki da ba Allah bai riki da ba wato babu wani da da ubangiji subhanahu wataala ya rika wanda da baya daga baya ya same shi al-ittikhaz yana nufin bayan ubangiji subhanahu wataala ya zama allansa ko yana allansa kuma daga baya ya zo ya riki abu shi yasa aka ce ba ce bai hawo ba sai aka ce bai riki da ba kaga shi dan zai zo ne bayan samuwar da yana zuwa bayan samuwar uba samuwar da tana zuwa bayan samuwar uba kaga shi wanda za a ce dan Allah ne ma'ana ya zo bayan samuwar Allah kaga kenan farare ne yana da farko kenan shi ko Allah ai bai da farko akai amfani kuma da walad kalmar walad dan maza da mata duk su shiga ciki saboda kalmar walad da larabci tana nufin maza ko mata shi yasa Allah ce yusikumullahu fi auladikum sannan ya ce lizzakari mislu hadhil unthayaini saboda kalmar walad a larabci tana daukan ma'anar namiji tana daukan ma'anar mace duka biyun suna shiga karkashin kalmar walad sai aka ce mattakhadallahu min walad masu cewa Allah subhanahu wataala yana da yaya mazaje kamar masu cewa annabi Isa ko Uzairu yayan Allah ne to ubangiji subhanahu wataala ya ƙaryata wannan haka nan masu cewa mala'iku yayan Allah ne mata to su ma Allah ya ƙaryata wannan saboda haka ubangiji bai riki wani da ba maza ne ko mata ne duka bai da wannan kuma dabi'arsa ta ubangiji ta Allah idan har ya zama shine Allah ya sifantu da sifa ta ilahiya yake da cikakkiyar rububiyya ba zai buƙaci da ba domin abinda zai sa mutum ya buƙaci da ko dai san ya bar baya ce yana san ya bar baya to shi ubangiji ai baya da baya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram saboda ka ubangiji yana nan saboda baya buƙatar wani wanda zai bari wanda za a rika ganin shi ana tunawa da shi kamar yadda mu ƴan adam mukan so mu haifi ƴaƴa saboda a rika tunawa da mu koda babu mu mukan so ƴaƴan mu su yi ƴaƴa mu samu jikoki saboda a dade ana tunawa da mu a dade ana to Allah baya buƙatar wannan saboda huwa al-awwal wal akhir farkon sa baya da farko ƙarshen sa baya da ƙarshe saboda haka dan wannan ce za ta sa a riki da Allah baya buƙatar da in kuma mutum zai riki da ne mutum yana riƙe da ne dan ya ce ga wani abu nashi daga gare shi yake wato ya ji cewa ya mallaki wani abu nasa ne ana nunawa ana cewa wannan danka ne ce eh dana ne ko in yana bayani ya ce yanzu ƴaƴana kaza wato ya mallaki yaya kaza kamar da zace gidaje na kaza motoci na kaza dawakai na kaza shanu na kaza yana tutiya da wani abu da ya mallaka saboda biya ce ta dan adam da Allah subhanahu wataala ya halicce shi da ita fitra ce yace ya mallaki wani abu saboda haka in ya zanto bai samu da ba zai ga cewa ya rasa wani abin da ya kamata a ce ya mallaka to ubangiji subhanahu wataala kun yarda cewa man bi yadihi malakutu kulli shay'in cewa shi yake da mulkin komai shi da yake da mulkus samawati wal ard bal shi ne mai mulkin sama da ƙasa da abin da yake cikin ta haka komai da komai nashi ne saboda haka kaga shi ba zai buƙaci wai ya samu da ba saboda yayi alfaharin cewa ya mallaki da yawa duk wani wanda yake a doran ƙasa ko a cikin samaniya ko a ma'ina yake bawan Allah ne bayansa ne halittarsa ne shi yake da iko da su saboda haka kaga in wannan ce za su sa a buƙaci mallakar da Allah baya buƙatar ya mallaki da kuma saboda mukan buƙaci mu samu ƴaƴa saboda su taimaka mana lokacin da muka tsufa muka yi rauni muke buƙatar waɗanda za su tallafa mana cikin lamuranmu za a ce za a so a ce mutum yana da wannan da zai taimake shi to ubangiji subhanahu wataala babu wani rauni tare da shi ba zai buƙaci taimakon kowa ba baya buƙatar Allah baya buƙatar wani taimaka masa inda zai buƙaci taimako zai zama gajiyayye to da ba zai zama Allah ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala baya buƙatar wannan baya buƙatar mu'in ya taimaka masa ko da zai agaza masa don haka dukkan wasu dalilai da zai sa a buƙaci ƴaƴa Allah baya tare da waɗannan dalilai baya tare da waɗannan larurorin da za su sa a mallaki ɗa Allah baya da wannan shi yasa ce mattakhadallahu min walad bai riƙi ɗa ba duk da cewa yawancin masu shirka da Allah subhanahu wataala su ne wanda suke bautar wani abu ba Allah ba ba wanda suke cewa Allah yana da ƴaƴa ba masu cewa Allah yana da ƴaƴa kaɗan ne ko a cikin larabawa waɗanda suke bauta wa wasu gumaka suna cewa mala'iku suke bauta wa banatillahi ba duka ba ne masu bautar gumakan suna cewa ba na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa su suka fi yawa masu bautar gumaka ba masu bautar mala'iku ba sannan a cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka bauta ma wasu ba Allah ba yawancinsu suna bauta gumaka ne ko su bauta ma wasu al'ajramus samawiyya su bauta wa rana ko wata ko taurari amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala anan sai maimakon ya kore sharik sai ya kore alwalad saboda kore walad korewa Allah ya kore wa kansa da ya hada ya game kore dukkan wani abokin tarayya saboda shi wanda za a haifa zai ga cewa ai tunda Allah ne ya haife shi to shi ma Allah ne tunda duk abin da ya fito daga wani jinsi shi ma wannan jinsin ne duk abinda mutum ya haifa shi ma mutum ne duk abinda dabba ta haifa dabba ne saboda haka kasancewarsa ya wani bangare ne na Allah yadda suke faɗa kaga shi ma zai zama Allah ne saboda haka in ya zama Allah ne ya zama abokin tarayya to ubangiji subhanahu wataala ya kore dukkan wata irin tarayya da shi idan har ya kore cewa yana da ƴaƴa waɗanda za su iya zama abokan tarayyarsa وما كان معه من اله sanan ba shi da wani abokin abun bauta tare da shi wannan shine nafi shirik babu wani abun bauta tare da shi ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa domin shi kadai ne ya halitta duka abin da suke halittu na ƙasa da sama duk bayan sa ne halittar sa ne don haka shi kadai ya kamata a bauta masa sai Allah ya ce sannan Allah ya ce idan la zahaba kullu ilahi bima khala inda a ce akwai abin bauta banda Allah ko tare da Allah to da kowane abin bauta ya keɓanta da abin da ya halitta kaga wannan shi ne ita ce hujjar cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya amma sai aka gabatar da hujjar aka gabatar da natijar shi ne mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ila wannan ita ce natijar shi ne abin da ake cira al-matlub al-matlub ko an-natija takan zo ne bayan dalili bayan ka kawo dalili sai ya haifar da da abin da kake so ka kafa wa dalili akai shine natija da ƙarshe. To amma anan sai aka gabatar da al-maqlub akan dalili, saboda me? Saboda a nuna maka cewa wannan abu ne wanda yake a fili, a bayyane yake. Ko ba a baka dalili ba, ya kamata hankalinka ya baka wannan cewa mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Aka fara gabatar da abinda ya kamata a ce shi aka jinkirta a ambato, shine natijar aka fara gabatar da ita don a nuna maka cewa abu ne a fili, Allah bai rikida ba, abu ne a bayyane, baya buƙatar ma sai an gaya maka wata hujja ka fahimci cewa Allah ba shi da abokin tarayya a bautarsa. Sannan anan za mu ga an gabatar da korewa Allah ɗa, sannan kuma aka kore masa sharik. Mattakhadallahu min waladin, sannan aka cewa ma kana ma'ahu min ilah. Mattakhadallahu min waladin korewa Allah ɗa kenan, wa ma kana ma'ahu min ilah, ba shi da wani abin bauta tare da shi, wannan kore masa abokin tarayya. Sai aka fara kore masa ɗa, sannan kuma aka fara kore abokin tarayya, saboda ababen da wasu suke bautawa suna cewa mala'iku, shubuhar su ta fi ƙarfi akan waɗanda suke bautawa gumaka. Misali, suke bautawa duwatsu, waɗanda suke bautawa mala'iku ka ga ba a gansu ba ma, balle a ga cewa ai ba allolin ba ne, ba a gansu ba, ballantana a ga alamomin da suke nuna cewa su ba Allah ba ne. Da haka shubuhar su sai ta fi ƙarfi, masu cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne. Misali, ko da su ce wasu annabawa ƴaƴan Allah ne, kamar da su ce Annabi Isa ɗan Allah ne ko Uzairu ɗan Allah ne. Waɗannan suna da wata shubha da take da ƙarfi ga waɗanda ake faɗa ma wannan maganar. Saɓanin waɗanda za su bauta wa gumaka duwar watsu, shubhar su ba ta da ƙarfi. To shi yasa sai aka fara kore al-walad, aka fara kore abin da ya shafi ƴaƴa, sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kore abokin tarayya. Allah ya ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq, da a ce akwai wani abun bauta tare da Allah, da kowane abun bauta ya kadaita, ya keɓanta da abin da ya halitta. Saboda haka idan ya zanto abun bauta ba ɗaya ba ne, alloli ba Allah ba ɗaya ba ne, akwai alloli da yawa, kamar masu cewa uku ne, misali ce Allah uku ne, to kaga shikenan wani sai ya tafi da ƙasa ya zama ita ce tashi, ƙasa wa manfiha su ne nashi, wani kuma Allah ya ce to shi kuma sama da abin da yake ciki su ne nashi, wani kuma ya ce abin da yake tsakanin sama da ƙasa su ne nashi. Shi kenan sai a yi wa duniyar a yaga a kacaccalata, kowa ya ja nashi ya ce ga iya nashi. To ka gaya min yadda za a yi rayuwa ta tafi, na ƙasa suna buƙatar abin da yake sama, na sama suna buƙatar ƙasa. Haka kowanne halitta daga cikin halittun nan, kowanne akwai buƙatar da yake da ita zuwa da ɗan uwansa. To da aka yi wa, in aka yi wa duniyar ayaga, halittar gaba ɗaya al-kaun aka yi masa ayaga, kowanne Allah ya tafi da nashi, to kaga barna ce za ta samu, don komai zai lalace. Mu nan da muke ƙasa muna buƙatar hasken rana, muna buƙatar ruwan sama, muna buƙatar waye, to ko ba a hannun Allahnmu suke ba. To kaga rayuwar mu kuma sai ta shiga hatsari, ba za ta tafi daidai ba. To shi da sa a wani guri Allah ya ce a cikin wannan surar, suratul anbiya afwan, da muka wuce a baya, law kana fihi ma'alihatun illa Allah lafasadata, da akwai wasu abubuwan bauta a cikin sammai da ƙasa ba Allah ba, lafasadata, da sammai da ƙasa din sun ɓaci, da sun lalace, sun ruguje. Shi yasa as-Sa'idi yake cewa i'tabir bish-shamsi wal-qamari wal-kawakib ath-thabitati, kai la'akari da rana da wata da sauran taurari waɗanda suke ath-thabita da suke tsaye, was-sayyara da taurarin da suke gudu, fa innaha mudkhuliqat wa hiya tajri ala nizamin wahid, ka lura da cewa waɗannan halittu duka tun lokacin da aka halicce su suna tafiya ne bisa tsari ɗaya, wa tartibin wahid, bisa tsari guda ɗaya, kulluha musakharatun bil qudra, dukkaninsu kudarar ubangiji ɗaya ce take gudanar da su, mudabbaratun bil hikmati li masalihil khalqi kullihim, kuma ana gudanar da su gaba ɗaya saboda maslaha ta maslahohi na halitta gaba ɗaya. Laysat maqsuratan ala maslahati ahadin duna ahad, Allah bai halicci sabbai da ƙasa da rana da wata da rika gudanar da su saboda maslahar wani babban da wani, kowa da kowa yana morar wannan maslahar. Walan tara fiha khalalan wala tanaqudan, kuma tunda Allah ya yi su ba a taba ga wani tasgaro ko wani wato wani abu na nakasa tare da su ba, taba ganin wani tasgaro ko wani nakasa tare da su ba. Wala mu'aradatan fi adna tasarruf, ko a ga cewa sun samu karo da juna a cikin dukkan gudanar da su da Allah yake yi. Fa hal yutasawwar an yakuna zalika taqdira ilahaini rabbaini, shin zai yi a hankali a ce wannan duka gaba ɗaya a ce ababen bauta guda biyu su suke gudanar da waɗannan abubuwa kuma abin su tafi a haka a cikin tsari? Ba zai yiwu ba. Saboda haka da Allah ce idan lahaba zazahaba kullu ilahin bima khalaq, wannan hujja ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayarwa a kan cewa ba zai yiwu ba a ce akwai wani abin bauta ko wasu ababen bauta tare da shi. A maimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafa hujja akan ba shi da ɗa, tunda ita ce magana da aka fara, mattakhadha Allahu min walad, ita ce magana da Allah ya fara korewa, Allah bai riki ɗa ba, sannan sai ya ce wa ma kana ma'ahu min ilah, ba shi da kuma wani abun bauta tare da shi. Sai ya kawo hujjar abu na biyu, shi ne ba shi da wani abun bauta tare da shi, ita ce idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq, bai kawo maganar ya'ya ba, wanda su ne maganar da aka fara yi. To saboda me? Saboda in aka kore dukkan wani abun bauta, aka tabbatar da abun bauta ɗaya, an kore ya'ya. Saboda idan da akwai ya'ya, to za su zama su ma abun bauta ne. In kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin, kace in har Allah yana da ɗa, to ni ne farkon masu bautar ɗan, dan shi ma zai zama Allah ne kenan. To saboda haka in har an kore samuwar wani abun bauta tare da Allah, to wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala bai da ɗa, tunda da yana da ɗa da shi ma ya zama abokin tarayya, abokin bauta tare da Allah. Kuma abu ne sananne cewa galibi shi ɗa yakan so ya gaji ubansa, ya zama yana da wani abu na wata ɗaukaka ko wani iko da ubansa yake da shi, shi ma yana da shi. Ko da uban yana nan, zo da yake ɗan gwamna shi ma so yake, duk inda ya je ya nuna ikonsa, shi ɗan gwamna ne ko ɗan shugaban ƙasa ne ko ɗan kaza ne, ba zai haƙura ya ce sai bayan ba gwamnan ba, in ya zama ba gwamnan shi ma ba shi. Saboda haka a lokaci guda shi ma zai riƙa nuna isassa inda duk ya je. To haka nan da a ce Allah yana da ɗa, to shi ma duk inda ɗan ya je zai nuna shi ba wani ɓangare ne na Allah, saboda haka shi ma wani ƙaramin Allah ne. To kaga ya zama abokin tarayya ga Allah, shi yasa Ubangiji da ya tashi hujjar sai ya kawo hujjar da ta tafi kore abokin tarayya da shi, sai ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq, sannan ce wala ala ba'dhum ala ba'd, kuma da sashin su yayi rinjaye akan sashi, wato da kowane abun bauta ya nemi ya rinjaye dan uwansa, ya kwaci abin da yake tare da shi ya hada da nasa, dan ya fadada masarautarsa ya fadada ikonsa, kamar yadda aka sani bisa dabi'ar waɗanda suke masu mulki, ko yaushe so yake ga mulkin shi ya ƙara fadada, ya ƙara girma, ya ƙara yawa. Saboda haka ba zai haƙura da iya wanda yake da shi ba, zai yi ƙoƙarin ya ga ya gwada kwatar na waninsa dan ya hada da nashi. To wannan duka zai kawo rikirkicewar halittar gaba ɗaya, ba za ta tafi ba. Wannan ayar da aya da ta gabata a cikin suratul anbiya ita ce almutakallimun ahlul kalam suke kira da dalilut tamanu. Wannan dalilut tamanu shine ashhar ko aqwa dalilul mutakallimin ala wujudus sani' ala ithbatus sani'. Almutakallimun ahlul kalam suna amfani da hankali ne kawai wajen tabbatar da samuwar Allah subhanahu wata'ala, suna ganin hujjojin hankali su ne hujjojin da za su iya bada yaƙini tabbaci akan cewa akwai Allah. Amma hujjoji waɗanda suke na Alƙur'ani ba za su iya, sai dai su zama hujja ce kawai iqna'iyya, suna kiransa burhan ne, برهان حجة شيء وتشكي إقناعية الحجة البرهانية بقيت شيء حجة يقينية بقى كوي كا كي وأبدا ذاك كي أبوكين مسو هو أبوكين جاهية أبدا ذاك كيشي كيشو قانو كثاي شنو يلسى أبون فلا وانا إنت شينس كي كرا برهان كنا تتاونا وانا متنجا فلا كفلا ككاو حجة ذات ساشية كاسا فدر كومي تو وانا شيسكي تو برهان إنت شي حجة إقناعية تو وانا باشينا يكيني با باشينا يكين با zai iya yiwa a samu wani abun da zai kayar da wannan hujjar nan gaba amma yanzu abokin jayayyar ka ka kai shi bango bai da ta cewa to suna cewa hujjoji na hankali sune za su bayar da wannan sune za su ne suke da qat'iyya su su bayar da tabbas cewa eh wannan hujja ce ta yankan shakku amma hujjoji na alqur'ani da ayo alqur'ani hujja ne burhaniya ne kawai iqna'iyya ce to duka hujjojin da suke amfani da su salan hujjoji daban-daban irin su dalilul a'rad dalilul tarkib dalilul takhsis dalilul tamanu wannan shine aqwad dalil a gurin su shine mafi karfin dalili da suke hujja da shi kuma shine wanda suka danganta shi da wani abu na alqur'ani har ya zama na akwai aya ta alqur'ani da za a iya cewa tana ishara zuwa ga wannan dalili dalilin kuma yadda yake shine idan da za a kaddara cewa akwai wani abun bauta ko akwai wani mahalicci dan magana da suke ba magana bauta suke magana samuwar Allah ne da samuwar duniya ko kuma sauran fararu saboda gaba ɗaya ba sa magana akan kadaita Allah a janibin bauta bauta masa ahlul kalam magana su kawai isbatus sani'i a tabbatar da akwai Allah akwai mahalicci wanda shi ya samar da sama da ƙasa da abinda duk ake gani fararre shi ya samar da shi wanda shine yafi damun su a cikin duka abinda suke kawo wa na hujjoji to suna cewa idan da akwai wani masaba wato wajibul wujud wanda shine suke nufi Allah akwai shi akwai wani kuma tare da shi to abinda zai faru ko dai ya zama wato idan ya zama da kowannen su yana da wata bukata kowannen su yana da muradi tunda ba za a samu ubangiji Allah kuma ba shi da wata wani muradin sa ba ba shi da wani abin da yake dufi zai aikata idan ɗaya yana son misali ya kashe zaidu bin nas ɗaya kuma yana son ya raya shi ko kuma wani jiki ne wani abu ne guda ɗaya ɗaya yake son ya motsa abin ɗaya kuma yake son abin ya zauna a kai ya motsa kowa yana da muradin sa to kaga dai ko dai wato ɗaya wato dukan su muradin su ya tabbata kaga wannan mustahil ne a ce abu guda ɗaya yana motsi kuma baya motsi ba zai yiwu ba ko dai baya motsi ko yana motsi ɗaya baya son ya ga yana motsi ɗaya kuma yana son ya ga yana motsi a ce kuma dukan su muradin su ya tabbata akan wannan abu ba zai yiwu ba ko kuma kowannen su ya rasa kowannen su ya rasa shi mai so ya motsa ya rasa motsawar shi mai so ya ki motsawar shi ma ya rasa kaga wannan shi ba zai yiwu ba domin addidani la yajtami'ani wala yabinan la yartafi'ani kilayhima naqidani ba za su koru gaba ɗayan su ba dole da qidi ɗaya ya zauna ko dai a samu yana motsi ko baya motsi amma ya samu yana motsi baya motsi kuma baya yana motsi ko baya motsi a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba to idan ya zanto dukan su sun kasa samun muradin su kaga ba a cikin su ba Allah kenan tunda kowa ya gaza Allah kuma bai kamata ya gaza ba indai kowannen su ya kasa samun abin da yake so kaga Allah ya gaza kenan ko kuma a ɗaya yayi nasara ya zama na muradin sa ya tabbata na ɗaya bai tabbata ba to kaga shi wanda muradin sa ya tabbata din shi zai zama shine Allah kenan to kuma anan ai su suna cewa akwai wani Allah kaga maganar tasu ba za ta yi ba a ce kuma ɗaya muradin sa ya tabbata ɗaya bai tabbata ba to saboda haka babu abin da za su yi illa su yadda cewa abun bautar ɗaya ne ko abin nan Allah ɗin ɗaya ne wannan shi kadai ne zai sa su fita daga wannan ma'asik din duk da cewa wasu daga cikin ahlul kalam tunda shi wannan dalilul tamanu kamar yadda muka ce a gurin mutakallimuna shine aqwa shine mafi karfin dalili da suke kafa hujja da shi kan samuwar Allah to amma duk da haka wasu daga cikin ahlul kalam din sun ce wannan dalilin yana da rauni, ba su yadda da shi ba, kamar Abu Hashim al-Mu'tazili shi gaba ɗaya ma cewa al-adilla aqliya duk gaba ɗaya ba su da suna da rauni, ba su da ƙarfi, al-adilla sab'iyya sun fi, duk da cewa ba Mu'tazili ne. Akwai wani Ibn Samarqandi shi ma ya tafi akan cewa wannan dalilin tamanu, yana da littafi as-sahaiful ilahiyya, shi ma ya kore cewa wannan dalili da za a yi hujja da shi mai rauni ne. Haka nan al-Ghazali wani lokaci ya hujja da shi, wani lokaci kuma ya ce mai rauni ne, shi wannan dalili ina dalilin tamanu. Haka nan al-Abidi yana da littafi na ilmul kalam sunan shi Amkarul Afkar fi Usuluddin, to shi ma a ciki ya ragargaji wannan dalilin tamanu din, ya ragargaje shi. Haka nan at-Taftazani mai littafin Sharhul Mawaqif na al-Iji shi ma ya rusa wannan dalili, duk da cewa shi ne mafi ƙarfin dalili a gurin ahlul kalam al-mutakallimun, kuma yawancin su sun yarda da shi, amma an samu wasu daga cikin su sun ja da wannan, kamar at-Taftazani da ya rushe shi, wani da yazo al-Kirmani al-Hanafi da yazo shi sai ya raddi ga At-Taftazani har ya kafirta shi ma, yace tunda bai yarda da wannan dalili ba ya kafirta. Hujjarsa kuma shi ne wani, akwai wani Abul Mu'in An-Nasafi ya kafirta Abu Hashim al-Mu'tazili, to saboda haka shi ma tunda wancan abin da ya faɗa ya zama kafiri, kai ma shi kake faɗa, to kai shikenan kai ma ka zama kamar sa. Ash-shahid anan al-Amidi da suka kawo waɗannan faradiyat guda uku, ko dai buƙatar su duka ta ci, ko su rasa duka, ko ta ɗaya ta tabbata, su ne dai guda uku, ko dai buƙatar su duka biyun ta samu, wanda ba zai yi ba a hankali, a ce ga abu mai rai matacce ba zai yi ba, sai ko matacce ko mai rai, buƙatar su duka ta tabbata ba zai yi ba, kowanne ya rasa buƙatarsa shi ma ba zai yi ba, in kuma har haka ta yi to dukkaninsu ba Allah ba ne. Ta ɗaya ta tabbata, ta ɗaya ba ta tabbata ba, to wanda ta tabbata ya zama shi ne Allah, ko kuma kuna cewa akwai wani Allah, ka ga shi dole ku yarda Allah ɗaya ne. To shi ne al-Abidi ya ce akwai iftirad na huɗu wanda ba su haɗe shi ba, ta yi su haɗa kai su samu sulhu tsakaninsu, ko ba an ce duniya da sama da ƙasan in kowa zai zama wannan Allah ne na ɓangaren wannan Allah ne na nan ɓangaren, duniyar za ta lalace ba, to ai ba sai su haɗa kai ba, sai haɗin gwiwa su samu ittifaƙi su yi sulhu a tsakaninsu. Ya ce to wannan zai yi shi a gurinsa, ya ce kaga ashe kenan waɗancan faradiyat uku ba su kenan ba. To shi ne nan shi ma Ibn Taymiyyah ya bi ta kansa, ya ce masa a'a, in dai har aka tsaya aka dawo sulhu to an samu rauni kuma, wanda kuma ba zai yi ba a ce Allah ya yi rauni, in Allah ya yi aka ce wannan Allah ne kuma ya yi rauni to ba Allah ɗin ba ne. Saboda haka in har suka dawo suka haɗa kai to ba zai yi ba, dole ɗaya ya yi rauni ya nemi a yi sulhu da ɗaya, ya nemi a yi sulhu da ɗaya, in kuma har ya yi rauni zai nemi sulhu da ɗaya, to ɗayan kuma sai ya nuna masa isassa. Kaga an dawo wala ala ba'dhum ala ba'd, saboda haka ba za ta taɓa yiwuwa duniya ta zauna lafiya ba a ce ababen bauta guda biyu ne ko sama da biyu, kamar yadda suke cewa suna da yawa. To shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan, sha idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd, da kowanne ya tafi da abin da ya halitta, ya ware halittunsa ya ce wannan su ne nawa, kai ma ka tafi da naka, ya zanto yana da iko, yana da iko da nashi ne kadai, baya da iko da na wancan, shi ma wancan bai da iko da na wannan, in kuma aka samu haka to dukkansu sun zama ba Allah ba. Duk sanda ya zama akwai wani abin da baka da iko da shi to ya zama ba kai ba Allah ba ne, kaga anan ba za su zama alloli ba, in dai har kowa la zahaba kullu ilahin bima khalaq to ba za su zama alloli ba, tunda ya zanto kai iya wanda kake da shi kake da iko a kansa, amma kana ji kana gani wancan baka da iko a kansa, shi kuma Ubangiji fa'alu ne lima yurid, duk abin da ya ga dama yake yi, yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi, yana hukuncinsa da yadda yake so, ba mai cewa dan me to amma idan har aka ce shi wannan Allah ne amma bai da iko akan wadancan to ya zama ba Allah din ba shi yasa Allah ce wala ala ba'dhu la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd yayin da kuma ya zanto kowa ya tafi da tashi halittar to a wajen halittar ma kawai ai za a iya ta samun tafawuk wani halittar sai ta fita wani inganci kamar yadda muke ganin kamfanoni da suke yin waya ko suke yin mota ko suke yin jirgi mu babanta da magana jirgi jirgi in ba kai shi mai kyau ba za a shiga hatsari mu dauka dai kan bi misali da jirgi na san ko shi din akwai wanda ya fi wani watakila akwai wanda zai dade yan ana morarsa akwai wanda kuma zai dade ba to yadda dai muka sani cewa kamfanoni da suke kera abubuwa sun sha bambam ce wannan kamfanin Japan ne wannan kamfanin Germany ne wannan Korea ne wannan China ne wannan ce made in Nigeria to kowanne kaga akwai wato level din matakin ingancin abin da yake kerawa to haka nan in aka ce allolin daban-daban kowa yake banta da abin da ya halitta dole ne wani zai fi wani kwarewa a wajen halittarsa zai bawa halittarsa wasu khasa'is wasu dababbaki da wancan ba zai iya bawa nashi halittar ba to idan aka samu wannan kaga babu shakka shi wannan da halittarsa tafi inganci yana sama da wancan to ku wanda yana sama da shi to ba zai kare shi ba kuma sai ya nuna masa isa kamar yadda muke gani a rayuwar duniya ta dan adam duk kasar da take da karfi to za ta yi kokari sai ta nuna wa kasashen da suke kasa da ita fin karfi ta samu su wasu dokoki dole su bi suna so ko ba sa so kamar yadda yanzu kasashen yamma ko mu ce kasar America take sa wa kasashen duniya har ma da yamman gaba daya take jujjuya tattalin arzikin duniya yadda take so ta ga dama ta kakaba ma wata kasa takunkumi ta ga dama ta dauke ta ga dama ta baka bashi ta zuwa maka ruwa akan bashi kasa biya ta ga dama ta yaki kasar da take so ta kwace mulkin ta ba wasu kamar da ta yi a Iraki misali ta ga dama ta daure ma wasu gindisi ta zalunci kamar da ta yi wa take yi wa Isra'ila a yanzu ita zaluntar to haka zai faru in ya zama akwai wanda yake shine mafi karfi to ba zai tsaya iya karfinsa ba kuma ya bar kowa da yancinsa a'a wala ala ba'dhum ala ba'd to idan ya zanto halitta irin tamu ta dan adam ba za a samu istikrari ba yadda ake so idan wasu suka samu dagawa suka samu isa suka samu mulki to ina ga a ce mahalittan duniya ba dai bane gaba ɗaya ita duniyar wasu alloli ne suke jujjuya ta to shine Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan shi yasa a cikin littafin as-sawa'iqul mursala da ibn al-qayyim yake cewa fata'ammal hadha al-burhan al-bahir bi hadha al-lafz al-wajiz al-bayyin wato anan abinda zan nuna wa ƴan uwa bambanci tsakanin ayar Allah subhanahu wataala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da kuma burhanut tamanu da wadancan suke faɗa suke magana akan sa shi Allah subhanahu wataala yana kafa hujja ne akan uluhiyarsa ba akan rububiyarsa yana kafa hujja ne da waɗannan ayoyin da waɗannan maganganu akan uluhiyya tauhidul ibada cewa shi kadai ya cancanta abauta masa shi yasa yace law kana ma'ahu idhan la zahaba kullu ilahin bima khalaq saboda shi yana tabbatar da uluhiyya ne bauta shi kadai ya cancanta abauta masa babu abin da rayuwa gaba ɗaya ba za ta samu istiqama ba idan ya zanto za a bauta ma wani ba Allah ba shine ma'anar law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata da zai zama waɗannan ababen da ake bautawa sun cancanci bauta a bauta musu bayan Allah subhanahu wataala to da rayuwa ba za ta yi ba sama da ƙasa za su lalace saboda haka shi ubangiji yana kafa hujja ne da wannan akan isbat tauhidul uluhiyya ba tauhidul rububiyya ba tauhidul rububiyya wani abu ne da yake cikin fitra shi yasa za mu ga a wani guri Allah subhanahu wa cikin suratul isra qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila zil arshi sabila law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna da a ce tare da Allah akwai wasu ababen bauta kamar yadda suke cewa abinda kafirai suke cewa akwai wasu ababen bauta da suke ake iya tarayya da Allah da su cikin bauta amma ba rububiyya ba an fahimta ba cikin su ba sa ba wani cikin su da yake cewa akwai wani abu wani wanda ya halitta ba Allah ba ayoyin da muka karanta duk sun tabbatar mana da haka da wasu ayoyi wala insalta man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah saboda dukkanin su ba sa cewa akwai wasu ababan akwai wasu abin nan masu halitta bayan Allah shi kuma Allah cewa qul law kana ma'ahu alihatu kama yaquluna ba yaquluna shi ne cewa akwai ababan bauta tare da Allah sai Allah ce idan lam taghaw ila dhil arshi sabila da sun nemi hanyar kusanci samun kusanci zuwa ga lam taghaw ila dhil arshi sabila da sun nemi hanyar samun kusanci zuwa ga ma'abocin al'arshi wato da a ce ma kamar yadda kuke faɗa waɗannan ababan bauta ne da su ma Allah za su bauta don haka da me za ku bauta musu shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba wadannan da kuke bautawa su ma neman kusanci suke zuwa ga Allah shi yasa anan ubangiji yace lam tagaw ila aka yi amfani da kalmar ila ba yi amfani da kalmar ala ba da ala aka ce shine zai zama rinjaye kamar yadda suke cewa lam tagaw ila dhil arshi sabila da sun nemi su kwaci ikon wanda yake da al'arshi a da haka ne ala dhil arshi sabila za a ce ba ila ba fa in ata'nakum fala tabghu alayhin fala tabghu alayhin sabila inna allaha kana aliyan kabira saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana tabbatar da cewa abun bauta guda ɗaya ne kuma shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake tabbatarwa a cikin waɗannan ayoyi شيخ ابن القيم يكي تيوا فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين كيلا أكريد وأن هجة مي كرفي وتتذود وأن تكيتت شلفزي كما وأن يكي أبين فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا ما هل تشي نغسكيا كون كما أبن بوتا نغسكيا دولا نيزمو ما هل تشي كما وأن يكي صرف كومي دكومي يوصل إلى عبده النفع شيخ وأن زي سادر دا أنفاني قباوانسا ويدفع عنه الضر يكور ده تشوتر وغباونسا فلو كان معه سبحانه اله لكان له خلق وفعل ده akwai wani abun bauta tare da Allah da shi ma ya zanto yana da wato halitta sa kuma yana da tasarrufin sa wahina idhin fala yarda bi sharikati al-ilah al-akhar ma'ahu da a ce kuma akwai wani abun bauta tare da Allah to da ba zai so ya samu abokin tarayya ba bal in qadara ala qahrihi wa tafarrudihi bil ilahiyyati dunahu fa'ala da zarar ya samu ikon da zai iya kwace wato allantakar to da sai yayi wa in lam yaqdir ala zalika in farada bi khalqi in kuma ya kasa kwatar ta dan uwansa wani abun bauta dan uwansa to sai ya je ke banta da nashi wa zahaba bihi kama yanfaridu mulukud dunya an ba'dihim ba'dan bi mamalikihim kamar yadda masu sarautar duniya kowa yake jan masarautarsa ya rike shi kadai idza lam yaqdir al munfarid ala qahr al akhar idan ba zai iya kwata ba zai iya kwata ta dan uwansa ba wal uluwi alaihi ci galaba akan sa fala budda min ahad hadhihi al umuri dole ne a samu ɗaya daga cikin abubuwan nan uku imma an yadhhab kullu ilahi bi khalqihi wa sultanihi ko dai kowanne abun bauta ya jahalitta sa da ikonsa wa imma an ya'luwa ba'dhum ala ba'd ko kuma kowanne yayi kokarin yadda zai burkushe dan uwansa wa imma an yakuna kulluhum tahta qahri ilahin wahid ko kuma dukkanin su zama karkashin karkashin mulkin wani abun bauta wato guda daya karkashin galabar sa ya tasarrafu fihim wa la yatasarrafuna fihi da zai rika jujjuya su yadda ya ga dama su ba za su iya yi ba ويمتنئ من حكمه ويمتنئ من حكمهم عليه ولا يمتنئون من حكمه عليه لذنته بزاس يتبع شبه أما شيء زي يتبع سو زي يهو تاسو فيكون وحده هو الإله الحق سيزم هو وحده الإله الحق شيني ألا نقس كيا وهم العبيد المربوبون المقهورون سوكما سزموا باي ودن سكي كركشنسا تدوانا ينانونا مكتشي وألا إهلي يد دنيا تكي تفيا أصالي تدلوك شد ألا أهل تشيتا har zuwa yanzu ba a samu tangarda ba wannan yana nuna cewa mai gudanar da ita ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala shi yasa yace subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta shi da cewa yana da ƴaƴa ko yana da abokan tarayya ko kuma yana da gajiya wanda ba zai iya tayar da matacce bayan mutuwa ba, Allah ya tsarkaka daga wannan abin da suke sifanta shi da shi. Lokaci yayi za mu tsaya anan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.